بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci ta ranar Juma’a, wadda ita ce 7 ga watan Al-Muharram, shekara ta 1446 bayan hijiran ma’aiki sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa garin Madina, wadda kuma shi ya zo daidai da ina jin yau 12 ne ga watan 7 shekara ta 2024 miladiyya. Mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka mai suna Matnul Akhdari, talifin babban malami Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari. Muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa, ya sanyaya makwancinsa da dukkan sauran mamatanmu baki ɗaya. Wannan shi ne darasi na 8 a cikin jerin darussa da muke a cikin littafi mai albarka. Kuma idan za a iya tunawa, karatun da yake kafin wannan mun tsaya ne shafi na 7 a inda ya tambaya akan hali hilu lahul kadhibu wa ashbahuhu min al-kaba'ir. Muka shiga cikin amsansa, dogon karatu ne kuma alhamdulillah mun kammala shi. Kenan yau za mu tashi kan nukuta na ƙasa da shi, inda yake cewa su'al hal yajuzu lahu suhbatu fasikin aw mujalasatuhu. Ina tsammanin haka ne ko? Na'am. To amma gabanin kutsawa cikin karatun, ina so zan yi amfani da wannan dama wurin dan tunatar da mu akan wani abun da shine mawdu'ul hal, ma'ana yanayin da muke cikin sa a daidai wannan lokaci. Da farko mun sani cewa muna cikin watan Al-Muharram, wata mai alfarma, ɗaya daga cikin watanni guda 4 masu alfarma. Daman watanni masu alfarma su ne Dhulqa'da, Dhulhijja, Al-Muharram, sai kuma Rajab. To don haka Al-Muharram na daga cikin waɗannan watanni guda 4, kuma daman shi ne wata na farko a kalandar Musulunci. A watanni guda 12 da ke kalandar Musulunci shi ne wata na farko. To Allah da ikonsa an shiga wannan wata ɗin tun wancan satin da ya gabata, ranan Asabar. Kenan yau shi ne 7 ga wata, inda ba na bata a lissafin ba. To a yadda sunna ya tabbatar cewa a wannan wata mai albarka na Al-Muharram, idan aka ce yau shi ne 9 ga wata da 10, akwai buƙatan duk musulmi ya daure ya yi azumi a waɗannan ranaku guda 2, wadda suna ke ce musu Tasu'a da Ashura, wato azumin ranar 9 da kuma ranar 10 ga wata. A lissafin zai kama kenan, azumin shi ne ranar Lahadi da Litinin, ko Litinin da Talata? Litinin da Talata ko? Na'am, zai kasance ranar Litinin da Talata. Kenan ran Lahadi ne watan ya kama, ba Asabar ba ko? Yawwa, kenan yau zai zama 6 ga wata, gobe Asabar 7, Lahadi 8, sai ya zama Litinin shi ne 9, Talata 10. To saboda haka lalle yana da matukar muhimmanci wajen mu ga mun dage mun yi waɗannan azumi na kwana 2. Idan mutum bai samu yi na ranar 9 ba, ya iya yi na ranar 10 din. amma dai kamar yanda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ya samu yahudawan garin Madina suna azumtar ranar 10 da ya tambaye su me dalilin mun wannan azumin suka ce ai a wannan ranar ne Allah ya zartar da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabin su annabin yahudawa don haka suke azumi a wannan ranar domin girmama ranar da kuma godiya wa Allah a bisa tseratar da annabi Musa da ya daga makiyinsa Fir'auna a lokacin da aka halakar da Fir'auna a cikin kogin Al-Yam haka ya faru nan 10 ga watan Al-Muharram sannan kuma har yanzu shi wannan rana na 10 ga watan Al-Muharram shine ranan da aka kashe Sayyidina Husayn wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yar sana na Fatima aka yi masa kisan gilla aka aika shi lahira ba bisa haƙƙi ba to abun da yasa na jawo wato jelan zancen ya hade bayan na annabi Musa sai kuma na shi Sayyidina Husayn saboda yadda aka samu firkoki guda biyu masu cin karo da juna akwai firkan farko firkan ɗan Shi'a akwai kuma wasu daga cikin waɗanda suke jahilan ahlus sunna ko suke kiran kansu su ahlus sunna ne abun da yasa su ƴan Shi'a suna daukan wannan rana a matsayin rana ne na nuna bakin ciki da damuwa ranar da aka bakaken kaya a ta dukan jiki ko a zubar da jini ma daga jikin saboda tuna wannan abun da ya faru da aka yi wa jikan manzon Allah Al-Husayn radiyallahu anhu wadda wannan ba karantarwar musulunci bane tsakani da Allah kuskure ne ko ba daidai bane ba domin akwai waɗanda suka dara Sayyidina Husayn daraja da fifiko daga cikin annabawan Musa akwai wanda su ma da yawa kashe su aka yi Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su kuma irin wannan kisa na gilla din to saboda haka kun ga kenan ba daidai bane ba dauki wannan rana da aka ce wani babban bawan Allah a matsayin ranan bakin ciki da damuwa duk wanda ya dauki haka to lalle hakika yayi kuskure lalle ko shakka babu duk musulmi ba zai ji dadi a ransa idan aka karanta masa labarin yadda kisan ya faru ba dole zai ji bakin ciki da tausayi ya kama shi na irin wato wulakanci da aka yi wa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wannan ba shi ke bada daman kuma a kirkiro wasu abubuwa sababbi wadda za a yi ta yin su da sunan addini wadda hasali ma yana kore abin da ya shafi rahmaniya na Ubangiji Allah ya ce wa kana Allahu bikum rahima Allah ya kasance mai jin kanku da tausayin ku to ta yaya Allah zai goye bayan mutun ya zo ya duka dukan jikinsa ko ya sa wani makami ya rika jin ciwo a jikinsa ko ya ki cin abinci a wannan ranan ko ya sa wasu tufafi da yake nuna juyayi da bakin ciki ko kadan babu wannan tabbas muna bakin ciki muna nuna damuwa akan wannan kisan gilla da aka yi masa amma ba ta hanyar da su ƴan Shi'a suke yi ba don haka kada mutun ya yi ya samu kansa cikin waɗanda za su taya waɗannan ƴan Shi'a wurin nuna irin waɗannan damuwa ɗin abinda kawai ya tabbata shine a yi masa addu'a kuma azumin da za a yi a wannan ranar shi ko azumin ba ma dan wannan sababin bane ba abinda ya zo ya haɗe ne na ce firka guda biyu ne bayan su ƴan Shi'a akwai kuma wasu daga cikin jahalatu ahlis sunna wadda su kuma suke nufin su kishiyanci bangaren Shi'a tunda Shi'a suna nuna bakin ciki da alhini da damuwa a wannan ranan na kashe ɗan wato ɗan ƙyar annabi to sai ya zama kuma su daga cikin Ahlus Sunna sai suke wato kokarin su ya zama sun kishiyance su ta fuskan su kuma su nuna murna da jin daɗin su da annashawa a wannan ranan wadda kusan wannan abin shi ya zo mana a ƙasar Hausa har ma ake ba shi sunan cika ciki sai ya zama an yi wani abinci na musamman wadda ba a saba yin sa ba kuma ranan za a ci a koshi yadda ba a saba koshi a irin ranan da ba wannan ba to wannan shi ma kuskure ne domin ba a yakan bid'a da bid'a su ƴan Shi'a tabbas abin da suke kuskure ne ba daidai bane to dan me kuma kai ma zaka ce barka ba su haushi shi addini ba yi dan a burge wani ko ya ji dadi a gefe guda kuma ba yi dan a ba mu wani haushi dan a kular da shi ana yi wa Allah ne saboda haka su da suke yi in ba za su daina ba to ba kuma mafuta bane a ce mu kishiyance su ta fuskan mu kuma nuna farin ciki su kuma suna cikin bakin ciki abinda ya tabbata dai azumin nan dai kawai shine annabi ya sunnanta wadda shine idan mutun ya zai zama ya dace da sunna kuma ya samu cikakken lada inda ya inganta niyan sa ya kyautata ta saboda haka mu guji duk wani abun da yake na bid'a ba daidai bane ba a ce za a wani cikakke a wannan ranan da wannan manufan daiwa ya zama a ranar mutum ya samu wani buɗe da wadatan da ya ɗan jima ba a yi wani canjin girki a gidansa ba ko cin daɗi to dan ya yi ba da niyan wannan murnan ba laifi ba ne ba amma ya zama dan wannan manufan watakila har ayi asusu watakila ya zama atakura kai saboda ayi wannan wannan an yi bid'a kuma an yi abin da ba daidai ba a bisa ga kaida kamar na fada ba a mayar da bid'a da bid'a ba zai yi dan wani yayi ganganci ya je yayi zina da matanka Allah ya sauka kace kai ma sai kara ma sai kai da tasa matar ba ba ta haka ake yin maganin abun ba saboda haka lallai wannan azumin dai shine mafuta mu yi kokari mu azumci ranar 9 sannan mu azumci ranar 10 din wannan shine abin da yafi dacewa ga dukkan ahlus sunna kuma annabi ya tabbatar da cewa musamman shi azumin ranar 10 yana kankarar zunubin shekara guda wanda ya riga ya gabata Allah ta'ala ka datar da mu abu na biyu jama'a bana so mu ci lokaci da yawa amma ya zama dole mu dan dada jan hankali dan gane da yanayin da ake cikin sa na rayuwa wanda daman an saba yi kuma waɗanda watakila muryan su yafi namu isa su ma suna iya bakin kokarin su wasu daga cikin su irin yanayi da ƴan uwa talakawa ake cikin sa na matsatsi da kuma kuncin rayuwa da tashin gauran zabi na kayan masarufi da yadda kusan talaka ya zama bashi da yadda zai yi abinda za a kai baki ma bai samuwa kullun sai dai mutun ya zama wato yana kwanciya da yunwa ta zama kofciyansa wannan da yawa daga cikin mutane a yanzu wallahi da kirske yin abinci sau biyu a rana kai wasu dayan ma da kyarne kai wasu ma da su yi kwana ɗaya biyu kuma basu tsora komai ba kuma wallahi da gaske ne ba wai ƙarya ba abinda da ka fi karfin sa yanzu ya zo ya fi karfin ka babu yadda ka iya to dan haka kun ga wannan abu ne wanda yake na musiba wanda ya zama wajibi mu nemi mafita a gun Allah ta hanyar komawa zuwa gare shi mu nemi gafaran zunubanmu na biyu kuma ta hanyar waɗanda suke da hannu da wato ruwa da tsaki a cikin abun a ji hankalin su a nuna musu girman abun da yake kansu na mas'uliyya domin abun tsiyawa ne su ranar tashin alkiyama a tambaye su ya suka gudanar da wannan jagoranci da kuma mulkin al'umma ta ya za a yi sayyidina Umar yana khalifanci yana garin Madina yakan fasa ihu ya rushe da kuka yana ce ya Umaru zai yi sadda Allah zai tsiye shi akan wata taguwa da ta yi tuntube a ƙasar San'a can foni gari ne da nisa dabba fa yake tunanin ya za a yi amsa tambaya a gaban Allah idan ta yi tuntube bai gyara mata hanya ba to ina kuma dan adam musamman kuma abin da ya shafi abin da za a kai baki wanda da shine ake rayuwa abu dai ya biya gagara mutane sun shiga cikin wani irin yanayi kaga mutum in ka jima baka haɗa shi ba kaman wanda aka sallamo shi daga asibiti ya kwanta rashin lafiya dukka ba a gane juna malam wato rintsin ya kai yadda ya kai saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana mafita su ma shagwadan Allah ta'ala ya nuna musu hanyar da za su yi kokari wajen sauke nauyin da yake kansu karkashin wannan kun ga akwai magana da ake yi na zanga-zanga da za a yi na ƙasa baki ɗaya wanda har an sa rana to ta wani bangaren in ka duba sai ka ce lallai wanda suka shirya wannan abun da wanda suke goyen baya suna da haƙƙi saboda yanayin ya kai a yi haka tora ta kai bango ta yadda kamar yadda na ambata mana mutane suke rayuwa da kyar wasu suna sun shiga mafi yawa an shiga cikin wani irin mummunan yanayi to tabbas mutane babu yadda aka kwantar da tunzurinsu ka yayyafa ma wato wannan hakurin da suka taso da shi ruwa in dai ba wai ita gwamnatin ne ta yi wani abu ba gaskiyar magana baka da wani kalma da zaka ce ga abun da ya kamata mutane su kwantar da hankali a kayansa a wannan rantsin da ake ciki din to amma a duk da haka shi kullum mai hankali yana wato nisa ta tunani ne ya hango gabar da yamma kudu da arewa shin ba yanzu yake dubawa ba me zai haifu nan gaba a gaskiya idan muka duba irin tsarin yanayin kasanmu wanda cyclists ne muna tare da wanda muke da musulmai mudin da wanda ba musulmai ba da kuma a cikin mudun waɗanda suke marasa hankali daga dabbobi suke musamman waɗanda suke matasa to galibi a irin wannan abubuwa da suke faruwa na zanga-zanga inda za a ce za a yi shi na zaman lafiya na nutsuwa na nuna wa shugabanni an kosa da yanayin da ake ciki san mafita to wannan kan da abu ne wanda babu wanda zai yi fito na fito da shi babu wanda zai ce ba daidai bane ba to amma abin da ake jin tsoro abin da zai iya faruwa biyo bayan wannan din ta yadda wasu da su yi amfani da wannan daman wurin a fasa shagunan mutane a shiga gidajen mutane ko abun ma ya juye zuwa ga faɗan addini galibi abun haka yake kasancewa to saboda haka wallahi duk mai hankali zai maka tunanin irin wannan lallai an san ana cikin wani yanayi to amma jin tsoron da ake kar
abun kuma aje a jangolo wani abun da za a koma back to square zero ana ta kuka ba abinci ba kaza to idan kuma aka zo aka tada hatsaniya aka zo aka sa curfew aka hana ku fita shi kuma fa kaga an kara muku ninkin ba ninkin abun da kuke cikin sa na musiba su kuma ba ruba damuwar su suna cikin abun da suke cikin sa ba su da wata matsala to saboda haka wannan abun shine duk mai hankali zai rika tunani game da shi meye makomar shi zanga zanga din to dan haka lallai abun da ya kamata mu yi kira zuwa gare shi ga yan uwa shine wannan al'amari na zanga zanga ba mu ganin shine a matsayin mafita gare mu a gaskiyar magana inda za a yi shi a bisa ga tsari yadda da mu aka tsara zanga zangan da babu laifi amma jin tsoron abun da zai iya juyewa ya koma zuwa gare shi gaskiya kamata mu lissanci abu tsakani da Allah saboda kada mu sake komar da kanmu cikin yanayin da mun yafi wanda muka wuto shi a baya Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya kawo mana sassauci yayyafa mu wannan rigima din wuta a yayyafa mata wato abin da ya shafi ruwa jama'a zamu ci gaba da karatu mallam yace hal yajuzu lahu subatu fasikin shin ya halatta a gare shi ya sahibanci fasiki yayi abokantaka da shi shi wa kenan al-mukallaf aw mujalasatuhu ko ya halatta gare ka ka zauna inuwa daya da wanda yake fasiki to anan da farko ya kamata mu fara sanin wane ne fasiki kalman al-fusuq kalma ne da ya samu asali daga madar fasaqa fa'un sinun qafun to shi wannan lafazi na fasaqa daga ma'anan da ake ba shi ne al-khuruj wato fita mutum na cikin wani tsari sai ya zama ya fice daga cikin wannan tsarin da haka idan aka ce al-fasik ay al-kharij an at-ta'a wanda ya fice ya fita daga cikin da'an Allah subhanahu wataala shine ake ce masa fasik daga nan ne ma aka samo sunan kadangare wasu suna ce mata fuwaisika fuwaisika ma'ana wanda take fitowa daga cikin tsagin katanga ai kun san kadangare jikin garu yake bi musamman inda ya tsage to shine ake ce mata fuwaisika ma'ana tana cikin kaman garun ne sai ta fito ta tsagun garun to shi yasa ake ce mata wato fuwaisika don haka dai ma'anan kalman fasik shine al-kharij an at-ta'a al-fusuq huwa al-khuruj an at-ta'a wato fita daga cikin sahun da'a wa Allah subhanahu wataala mutun ya kama wani layi daban to shin irin mai irin wannan dabi'a na fasikanci wanda muka faɗi ma'anan sa a lugha ma'anan sa kuma a istilahi shine wanda ya kasance mai aikata duk wani abun da ransa ya biya masa ba tare da tunanin me zai je ya zo a duniyance ko a lahirance ba to wannan shine fasiki mutumin da duk wani abun da yake na sabo zai iya aikatawa ba tare da wani jin kunyan wanda ya kamata a ji kunyan sa ba to wannan shine ya zama fasiki kenan kaman misali lefuka da suka shafi abun da ya shafi zina abun da ya shafi shan giya abun da ya shafi ƙarya duka waɗannan abubuwa ne na fasikanci wanda duk wanda ya shige su to ya zama fasiki to me irin waɗannan ɗabi'u ya halatta mutun yayi abokantaka da shi ko ya zauna inuwa ɗaya tare da shi yace wala yahillu lahu suhbatu fasikin bi halatta ga shi al-mukallaf ma'ana baligi mai hankali ya zama ya aboci ya abokanci wanda yake fasiki ba ba daidai bane haramun ne wala mujalasatuhu sannan bi halatta ka zauna da wanda yake fasiki inuwa ɗaya ba li ghairi daruratin matukar dai ba tare da wata lalura ce ta dolanta maka babu yadda ka iya sai kun zauna tare da shi din ba wannan magana na malam lalle yana da goyen bayan nassoshi daga alqur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ga babin misali a cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza ra'aital ladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayru innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama sa'ira jami'a Allah yace wa idza ra'aital ladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga wanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu suke fadan abun da ransu yaga dama suke diban qur'ani karam mahukaciya fa'arid anhum Allah yace to ka kauda kai gabarin su ka bujire musu ka raba gari da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi hasai sun shiga cikin wani bayanin da ba wannan wanda suke yin sa da laifin ba Allah yace innakum idhan mithluhum, in har ba ku yi abin da aka faɗa na in suna irin wannan zancen ku bujire ku kaurace ma wurin ba, to fa kun zama daidai da su wajen laifi. Tare cewa ba ku kuke laifin ba su suke, amma zaman ku tare da su kun yadda kenan da abin da suke, to kuna daidai da su wajen abin da ya shafi laifin da suke aikatawa. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a, Allah ko zai tara kafirai da wanda suke munafikai a cikin wutan jahannama baki ɗaya ya gauraya su. Saboda haka kun ga wannan aya yana tabbatar da maganan malam da yake cewa bai halatta ba a sahibanci wanda yake fasiki ko a zauna inuwa ɗaya da shi, saboda shi mai datti ne. Ta fuskar hadisai idan muka duba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu misali yace masalu jalisi su ko masalu jalisil khair wa jalisus su ka masalil hamilil kir, wato kwatankwacin misalin wadda ya zama abokin zamansa mutumin kirki ne, to wannan kaman kwatankwacin mai sai da turare ne. Annabi ya ce shi mai sai da turare in dai zaka makwabce shi ka zauna tare da shi, ko dai ka sa kuɗi ka saya ya sayar maka ka shafa ka ji kanshin, ko dai in ma baka da kuɗin saya ya zama ka ji kanshin ta yadda ba zai iya tarewa ba, dai tunda ka zauna da shi ka ji wannan kanshin da yake dauke da shi na turare din. Don haka shi mutumin kirki kaman turare ne, ta yadda in ka zauna da shi zaka kwaikwayi wani abun da yake na halayensa kyawawa, sai ya zama ka samu karuwa ka ci riban zama da shi. Yace shi ko kwatankwacin misalin abokin zama wanda yake na banza shine kanafikil kir, ma'ana kaman mai ziga zikin wuta ne. Idan ka je wajen wato waɗanda suke makera da ga yanda ake ziga zikin wuta, to shi Annabi yace in ka zauna a kusa da mai ziga zikin wuta, ko dai ya kasance warin abun da yake yi na wannan hada wutan ya dame ka kai ma ya bata maka jikinka kana ka fito kana warin hayaki, ko kuma ma ya kasance in ba isa sa'a ba riganka ya kama da wuta, ko tuna rigan ya zama ya wani gaushi ya fada, ko kuma wani bakin wuta ya zo ya taba maka riga, to saboda haka wannan yake nuna muhimmancin mutum ya kasance ya zabi abokin zama na kwarai, ya zabi abokin zama wanda yake na kirki. Wannan yasa aka samu yawaitan karin magana da yawa daga wajen abun da ya shafi wato Larabawa wajen kwatanta wanda yake abokin zama, suna cewa a idan kana so ka san wane ne mutum, to kai dubi zuwa ga wane ne abokin zamansa. Wannan kawai ya isa nuna maka waye shi, kamar yadda wasu suke cewa abokin barawo barawo ne, tare cewa ba dole ba, amma dai idan kai mutumin banza yana tare da in aka ganga kana tare da mutumin banza, to lalle ana sa ran cewa kenan irin yadda yake kai ma haka wato kake, saboda yadda aka san halinsa din. Don haka kenan lalle ba daidai bane ba mutum yayi tarayya da abun da wanda yake fasiki, ko ya kasance ya hada inuwa ɗaya da shi, domin babu alkhairi tattare da shi ko kadan. Suna cewa adwal balidi ila aljalidi sari'atan kal jamri yudau fir ramadi fayukhmadu, wato abun da ya shafi infection, tashin cuta daga jikin wannan zuwa jikin wancan. Idan aka ce ga mutumin kirki ga mutumin banza, to irin yadda mutumin banza yake saurin tasiri akan mutumin kirki, kal jamri yudau fir ramadi, kamar garwashin wuta ne a kawo a sashi a cikin toka, fayukhmadu shikenan sai ya zama ya mutu. A yanzu garwashin wuta duk yadda yake jadin nan ana sashi a toka, me zai faru? Ya dishe ya mutu kenan. To da haka idan har za a samu haduwa tsakanin mutumin kirki da mutumin banza, to ko shakka babu shi wannan mutumin banzan zai yi tasiri akan mutumin kirkin nan wajen yaga cewa ya dalbiyar da shi ya lalatar da shi. Abun da ya sake taukarin tattara mutane cewa kada ka zauna da wanda yake ba na kirki ba, domin shi kansa zuciyar yadda Allah ya ajiye shi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi, lallai zuciya tana da tsananin umurtan mai ita wajen abun da yake mummunan aiki. To damun zuciya kusan tana da san abun da yake na irin waɗannan ayyuka na aikin banza, in ba mutum Allah ya tsare shi yana linzami wa zuciyar nasa ba. To san da ya zama kana zaune da wanda yake yi tun kana kyaman abun, har abun ya zo ya zama ka saba da shi ba ganin sa a matsayin laifi sakamakon zaman yau da kullum. Kun san wasu sun cewa ai wato zama da madaukin kanwa shi yake kawo farin kai. Saboda haka lallai in har mutum zai abokantaka da wanda yake mutumin banza, to ko shakka babu zai yana so halayensa na banza shi ma ya kasance ya diba daga cikin su. Kamar yadda kai tare da mutumin kirkin shi ma zaka ribaci zama da shi, ta yadda zai zama dukkan halayensa na kirki mutum zai kwaikwaya kuma zai kasance yana wato ainihin amfani da su. Mafi muhimmanci daga dukkan wannan ana maganan aboki ne wanda watakila idan dare dole za ku rabu, wannan ya tafi gidansu, wannan ya tafi gidansu, ko ya kasance a gida ɗaya ne, wannan na ɗakin sa, wancan na ɗakin sa. To ina kuma abin da ya shafi abokiyar zama wanda za ta zama ita ce life partner ka, wanda mutuka raba, wanda zaka aura a matsayin matar ka, uwar ƴaƴanka. To kaga wannan shi yafi muhimmanci, yafi wato kula, yafi buƙatuwa zuwa ga abin da ya shafi kula da shi. Don haka lallai duk wanda zai aure yayi kokari ya ga cewa ya tantance wace irin mata ce zai aura, shin a wani irin gona zai zuba irin sa. Ka sani in har ka sa irin ka a mutacciyen gona ko gonin da yake lalatacce, to ba fa abin da zai fitar sai abin da yake lalatacce. Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi, kasa ta ke lafiyayya vagilant, idan aka sa mata abun shuka, abun da aka shuka akai, to da ta fitar da yabanya mai kyau, za a ji mamakin sa kuma zai burge kowa duk wanda ya ganshi. Amma Allah ya ce wallazi khabusa, kasan da ya kasance lalataccen kasa wanda ya mutu bai da wani tasiri a jikin sa, la yakhruju illa nakida, babu abun da yake fitarwa sai abun da yake rubabbe marar amfani. Don haka in har mutun zai nemi wato mata wanda tace za ta zama uwa ga yakansa, to lalle min babu aula, idan aka ce ka nemi a cikin abokai mutumin kirki, to min babu aula bangaren abin da ya shafi zamantakewa aure, mutum ya nemi wanda take mutumin arziki, mutumin kirki, wanda ta zama mai taimaka masa wajen addinin sa da kuma tarbiyyar ƴaƴan da Allah zai azurta su da su a nan gaba. A goce tsari da kuma kaucewa asalin yadda Allah ya tsara shi yake jawo muke shiga cikin matsaloli da al'amura wanda suke ba mu san kansu ba. Ta yadda tun a neman aure din ake kwabar da albarkan auren, kama a zo har shi kansa biki din a ta shirye wasu tarurruka wanda suke marasa kan gado, tun gabanin ayi auren an yi kide-kide, an yi raye-raye, an yi rungume meniya, an yi abubuwa da sauransu, tun kan a zauna din auren an riga an lalata albarkansa, babu wani ragowa. To dan haka da an zo an zauna sai ga babu wani jituwa da a samu da fahimtar juna tsakanin su, kullun matsaloli da rikice-rikice da kai ƙara da abubuwa, wallawacin ƙarshe a kotu ake rabuwa, kai abun ma idan ya kai ya kawo sai ga cewa ɗaya yana neman rayuwar ɗaya. Nawa ya faru a idan mu muka gani ko muka ji labari irin da aka ga wata ta kashe mijinta ko wani mijin ya kashe matarsa akan dan wani ƙaramin sababi wanda bai kai ya kawo ba. To duk wannan ishara ne Allah yake nuna mana cewa lalle mu yi bincike, mu da farko mu zama mutanen kirki, sannan mu yi kokarin zama da waɗanda suke mutanen kirki. Kar ya zama kyalkyalin kyanta ko hasken fatanta farace ai, ko ƴar dangi ne, ƴar masu kaza ne, wannan ya kai ka je ka ɗauko ta ƙarshe kuma a zo zaman ba zai daɗi ba. A samo mutumin kirki, to wannan shi ne za a ji daɗin zaman, kuma za a bauta wa Allah, a mutu a tafi aljanna tare. Saboda haka yayan uwa, bayan aboki wanda da ku zama da shi, wanda shi haɗuwan bakin hanya ne ma kila, ƙarshe dai ba dalle ya zama makwancin ku ɗaya ba, to ina kuma ga wanda ya zama ita ce duk inda zaka je ka dawo dai wajenta zaka dawo a matsayin matarka. Saboda haka mu yi kokari wajen zaben abokan zama na kirki don su taimaka mana wajen da'a wa Allah subhanahu wataala. Abu na gaba mallam ya ce su'al tambaya, hal yatlubu ridal makhluqin, shin mutun zai nemi yaddan mutane ne? Al makhluqin wato abun halitta kenan, mutun zai nemi yaddan abun halitta ne, su ne mutane, ka yaddar da su don su gamsu da kai, su cewa ai kai musu bi sakhtil khaliq, tare da cewa cikin neman yaddan mutanen nan akwai fusata shi mahalicci shi kuma, shin ya halatta wanda yake da hankali yayi wannan lissafin ya zama ya nemi yaddan mutane, a yayin da kuma cikin wannan abun da zai nemi yaddan mutanen akwai fusata Ubangiji subhanahu wataala? Malai ya ce amsa anan, wala yatlubu ridal makhluqin, ko kadan ba a buƙatan mutum musulmi baligi mai hankali ya tsaya neman yaddan mutane bi sakhtil khaliqi, kuma ya zama neman yaddan nasu ta hanyar fusata shi mahalicci. Idan da zai zama duk duniya da ka bata musu ya zama basu yadda da kai ba, suna jin haushinka, in Allah subhanahu ya zama ya yadda da kai to wallahi kai riba ka zama dangata amma da dai zama duk mutanen duniya su yadda da kai to ya kasance kuma ubangiji shi yayi fushi da kai to lalle mutun ya tabe ya halaka ba shi da inda za shi domin shi Allah la malja wa la manja minhu illa ilaihi ba matsira ba maguda sai gare shi ake komawa dole dai kashin al'amari wajen sa din ne to ka bata da shi kuma dan ka dada dama wasu to ina labari yake kaga babu magana saboda haka lalle ba daidai bane ba mu fifita neman yaddan mutane dan kar su zage mu ko dan su yabe mu su ce ai wane ya iya wane ya burge alhali kuma a gefe guda abinda muke din nan fusata Allah muke muna bawa Allah haushi misali ina daga cikin waɗannan abubuwa irin yadda wasu suka mai da kansu shashashai ta fuskan su su ba mutane dariya su ba su annashawa alhali ba sani ba cikin abin da suke yin nan kuma saba wa Allah ne subhanahu wataala cikin waɗanda wannan abin zai iri tsawa da su kama abin da ya shafi ɗan drama kama abin da ya shafi masu comedy wanda ga cewa suna yin abubuwa na saban Allah wai su burin su kawai ya da'i su nishadantar da mutane su ba su dariya kaga wannan musiba ce kawai kai zama aikinka kenan akwai ba ku hadisi ingantacce da annabi ya ce duk wanda ya kasance shi zaman sa ne ya sa mutane dariya ne to wannan dan mutar ya halaka to kaga kenan ina mu komai irin waɗannan da suke mai da wannan abun ya zama shine sana'ansu ya ba mutane dariya ya ba su nishadi ayi ta liking din sa dan ko ya samu kuɗi ko dan kawai ya zama ana jin dadin abun da yake yi dan haka lalle mu shiga taitaye mu ba daidai ba da ba mutun ya fifita yaddan mutane akan abun da ya shafi yaddan Allah in yakum maular tadawaha ba faltakul aqwanu fi ghadabi idan har Allah ubangiji majibincin lamarin mu zai yadda da kai zai zama yana maraba da kai kai masa to faltakul aqwanu fi ghadabi duk duniya ma zai sai ta fushi da kai kai baka da damuwa kuma wani abun mamaki ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara cewa ba za ka taba yadda da kowa da kowa ba idan nasi ghayatul la tudraku neman yadda mutane abu ne wadda wani target ne da ba isa zuwa gare shi ba za ka taba isa zuwa ga wannan target din ba a yayin da idan kai gamsar da wani wani ya ji dadin bayanin ka ko ya ji dadin abun da kai to a gefe guda kuma wani fa shi haushi ka bashi ko da abun kirki zaka yi ko da abun banza din ne don haka kenan abunda yake mafuta ga dan adam wanda yake musulmi shine ya dubi Allah kawai ka gamsar da Allah kai abu ne dai zama mafuta gare ka a lahira wanda idan mala'ika ya tsaya da su kai gaba da fuska zaka iya bashi amsa ba tare da harshen ka yayi rawa ba amma kai abun da wai mutaye da su yabe ka ko da su ji dadin abun da kai kuma alhali ka fusa ta ubangiji to kaga mutum bai da mafuta kenan a yayin da idan mutum ya bar duniya shi kadan sa za a sashi a cikin kabarin sa makwancin sa na karshe babu wanda zai zo ya taimaka maka kai kadai din nan kai kadai ne abunda mala'iku zai zazo su maka tambaya munkar da nakir dangane da abunda ya shafi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka duka wannan ba fa mai taya ka ba da amsa don haka daga ran da ka bar duniya duk wanda kake burge su maganan ya kare an gama kenan don haka lalle mu fifita abunda ya shafi neman yaddan Allah subhanahu wataala akan neman yaddan mutane musamman neman yaddan mutanen ba iya samun sa to mu fifita abunda shi ana iya samun shi da Allah ana iya samun sa tunda Allah shi kadai ne ba su biyu bane ko su da yawa balle a ce ka yadda da wancan wancan yana shiri da kai wancan kuma ka bata masa yi shi kadai ne in har ka yadda da shi to ka gama amma mutane ba mutum daya bane kuma kowa da irin halinsa wani kai wani abu da kai sai wani ya ji ka burge shi wani kuma sai ya ji ya ji haushin ka kaman ya kashe ka haka abun yake to amma idan mutum ya fifita neman yaddan Allah tunda shi daya ne kwal to sai ya zama ya hutar da kansa mutane kuma baka dawo ba ko me da su ce kai dai wannan kuma bai bude kofar mutun yayi ta fada da mutane ko yayi ta yin abun da zai zama shi ya zama wani na daban controversial ya zama kai an yi nan kai kai can in dai ba gaskiya bane kai zama kullun dai ka saba mutane to wannan kuma shi ba daidai bane amma ya zama duk abun da zaka gina barka damu wai me mutane da su kalle ka ba shin da su yaba maka ko da su zarge ka da su jadan abun da kai ko da su ji haushi kai dai kokari kai abun da yake zai fitta kai agun Allah tare da kiyaye fadin Allah subhanahu wataala cewa wa khaliqin nasi bi khulqin hasan wa khaliqin nasa bi khulqin hasan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai mu'amala da mutane kyakkyawa mu'amala to kada wannan kuma ya jawo kai tabatawa da mutane saboda wai neman yadda mutane ba neman su ake yi ba saboda haka lalle kada mu nemi yadda mutane ta hanyar saba ma ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda gashi zai kawo mana hujjoji a ƙasa yace hal fil qur'anil karimi aw al hadith al sharif ma yadullu ala zalika shin akwai wani aya ko in ce wata aya daga cikin alqur'ani mai girma ko akwai wani hadisi ingantacce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yadullu ala dhalik abun da yake nuni akan wannan abun da muka faɗa na cewa ba za a nemi yaddan mutane ta hanyar fusata ubangiji ba akwai ayyana zamu yi daura wannan maganar da ita ta goyi bayan abun da malamin ya faɗa yace kurai da gaske amsa shine qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da daukaka yace wallahu wa rasuluhu lalle Allah da manzansa ne a haqqu an yurduhu su kadai suka fi cancantan a yaddar da su in kanu mu'minin in har wanda ake magana da su sun kasance mu'minai na gaskiya don haka idan mutum ya zama mu'mini na gaskiya to Allah da manzansa su yake neman ya yaddar da su ma'ana ya tafi a tsarin su yayi abin da shine zai zama mafutansa a wajen Allah ya zama mafutansa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan aya take cikin suratul tauba aya ta 62 saboda kun ga wannan aya ta nuna mana cewa kenan Allah da manzansa kawai ake neman yaddan su ake neman wato lamun cewon su da amincewon su ba wasu mutane wanda suke koma bayan su ba wa qala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باب داء موني أبن هلتا تكين سابا وشيما هلتا باب داء قوة إريتي ببكو كرما قواني وديك أبن هلتا ني باشي هلتا بشيما هلتا سأكي كما إذا ما تكين داء انغريشي يزما سابا ألا ني سابا شي ودي هلتا ني أبنجي سبحانه وتعالى saboda haka lallai ba a da'a ma wani abun halitta cikin saba ma abun da yake mahalicci domin shi Allah shine mai kowa mai komai shi ya halicce ka ya halicci wancan din don haka don me zaka fifita wannan wanda abokin halittan ka ne akan shi wanda yake ya halicce ku dukan ku ko biyo din saboda haka a fifita abun da ya shafi da'an Allah akan da'an duk wani wanda ba na Allah ba ba sai wai ba da kai ma wani da'a ba wanda Allah ta'ala ya wajabta maka da'an su kamar abun da ya shafi iyaye kamar abun da ya shafi malamanka kamar abun da ya shafi na gaba da kai kamar a ce yayu ko dai wanda yake oganka a wurin aiki ko a wajen sana'a da sauransu duka wannan Allah ta'ala ya dora maka haƙƙin biyayyan su da yi musu da'a amma sharadin kawai shine kada ya zama a cikin biyayyan su ko yi musu da'a akwai cin karo da biyayya wa Allah ko yi wa Allah da'a in ya zama aka samu cin karo to zaka zabi na Allah sai ka bar nasu sun yi wani umurnin da yake sabawa Allah ne to a lokacin kan fala sam'a wala ta'a ba za ka ji ba ba za ka yi ba saboda ya ci karo da mahaliccinka mahaliccin su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi bayani a wurare da dama a cikin alqur'ani mai girma yana nuna girman wato haƙƙin iyaye mahaifa guda biyu uwa da uba to amma da ya tashi bayani sai yake cewa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka zauna da su a cikin lamuran rayuwar duniya da kyautatawa da abin da yake na ma'rufi wanda shine sananne hatta a shari'a don haka kenan wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma shine farkon aya idan iyaye guda biyu suka yi kokarin tirsasa maka da matsanta maka cewa sai kai shirka wa Allah Allah ya ce fala tuti'uhuma kada kai take musu da akan wannan to hatta abinda bai kai shirka ba in ya zama sabon Allah ne a lokacin ba a biyayya wa iyaye ta da su ne mafiya girman haƙƙi akan ka bayan haƙƙin Allah da manzonsa sai kuma na iyaye to amma idan ya zama umurnin su ko sawan su ko hanawan su yana cin karo da na Allah subhanahu wataala to a lokacin ba za a musu biyayya ba fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa saboda haka ba iyaye ba ba wani mai gida a wajen aiki ba ba wani wa ba duk koma waye inda ya zama umurninsa ko sawansa ko hanawansa yana cin karo da na Allah subhanahu wa ta'ala to lalle a lokacin kan ba za a dauka ba ba za kuma a yi masa biyayya ba saboda ya haura wani jallayin da ba a haurawa ya shiga gonan ubangiji wanda babu wanda sai ya shiga cikin gonansa sai dai wannan bai hana wato abin da ya shafi darura kun san an ce ad-daruratu tubihul mahdhurat idan ya zama ka samu kanka a wani yanayi na ittirari wato yanayi wanda yake na takura na dole babu yadda ka iya to a irin wannan lokacin a iya samun wannan amma ba wai da sakewan zuciya ranka ya yadda haka din ba misali zamu tuna da kissan nan wanda yazo karkashin ayan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wannan aya ko shakka babu ta sauka akan Ammar ibn Yasir lokacin da ya zama ya hadu da wasu mushrikai a cikin garin Madina, suka umurce shi da cewa ba da su bashi hanya ba yau dayan biyu, ko dai su kashe shi ko kuma dai ya sama wa kansa mafita ta hanyar duddurawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'a da zagin sa. Da haka wannan yake cewa to ya shiga cikin rintsi babu yadda iya, sai ya aikata abin da suke so, sai suka bashi hanya ya wuce. Amma zuciyarsa tana ta kasa kwanci, hankalinsa bai kwanta ba da wannan abin da ya faru, bai tike a ko'ina ba, sai da ya gangara fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa gafa abin da ya faru. Annabi ya ce masa fa in adu fa'ud, in suka sake tare ka ko gobe ne ma ka iya sakewa, saboda ka shiga wani yanayi da wato hali ne na ittirari na dole wanda babu yadda ka iya. Kun ga fa sabawa Allah ne, kuma su ne ma wanda ba iyaye ba komai ba, amma dake sun masa wani abu, sun sa masa wani kaidin da ba zai tsallakewa ba, ya shiga cikin hali na takura, ya aikata abin da yake sabawa Allah din ne, sabawa manzon Allah din ne, saboda ya samu fita. To a irin wannan yanayi akan ba da dama a iya kaucewa wannan din na wannan lokacin iya takuran da kai, to sai zama Allah ya baka wannan daman, baka da laifi koda ka aikata wannan laifin ko kuskure, koda ka saba wa Allah, koda ka saba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma ana bukatan ya zama abun ya amsa sunan dole din da tilastawan, domin malamai suna rabawa cewa shi kansa ikrahin kashi biyu ne, akwai ikrah mulji, akwai ghairu mulji. Akwai ikrah wato tilastawa wanda yake na dole wanda ba za ka iya tsallakewa ba, ko kuma wanda yake kawai barazana ce da ka iya shanyewa, kuma da ka iya sha, da ka iya abun kuma ka sha ba abun da zai faru. Misali, a zo a ce in baka aikata wani laifi kaza ba, misali a ajiye kwalban giya a ce ko ka sha wannan giyan ko a baka mari goma, don Allah ya mutum zai zaba mari goma kina kisa, kaga ba zai kisa ba, ko da ya tabbata za a yi mari goman ka hakura, saboda mari goma meye ne a cikinsa, ai za ka shanye kuma zai zo zafin zai kare minti nawa ne. Amma in ya zama abu ya shafi raba mutum da rayuwa, kuma ya zama na gaske ne ba barazana ba, shi ma raba mutum da rayuwa zai kasancewa na barazana ne, takila za ka yi wani dabaran da ka sha, ko kuma ya kasance wato ma su din ma kansu fadan suke ba ma da gaske suke ba da su iya kashe kadin ba. To irin wannan mutum aunawa zai shi a karan kansa ya duba tsakaninsa da Allah, wannan abun zai iya jurewa, sannan zai iya samu mafita koya da sauran, to shine sai ya auna, sai ya zaba wa kansa menene mafita na yi. Idan duk tabbas ya shiga cikin takura na gaske din, to wannan babu laifi, iya yi kuma bai da laifi. Amma ya zama kawai shi ya zama dan lankwalankwa ne, ko an dan masa dan wata barazana, shikenan sai ya ce ya ji tsoro ya sallama, sai aikata laifin. To wannan kan har agun Allah da laifi, tare da cewa malamai suna cewa duk lokacin da aka samu irin wannan, inda mutum zai daure ya kafe, ya zama ya karfafa imaninsa, gashi barazanan na gaske ne za a kashe shi, kuma yadda aka kashe shi, to wannan idan ya mutu yayi shahada, shi aka fi so. Amma saboda yanayin raunin mu da sauransu, an halatta idan mutum ba zai iya ba, to ya sallama din a ce a haka. Wallahu a'lam. Abu Nagawa Malam yace hal yahillu lahu an yaf'ala fi'lan biduni an ya'rifa hukmullahi fihi, shin ya halatta ga shi mukallafi ya aikata wani aiki ko ya aikin yake ba tare da ya san hukuncin Allah game da wannan aikin da zai aikata ba? Wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan, ko kadan bai halatta ga baligi ya aikata wani aiki ko ya yake ba, indai da sunan samun lada ne ko da sunan shari'a ne bai halatta ba, hatta ya alama hukmullahi fihi, har sai mutun ya san hukuncin Allah game da wannan aikin da zai aikata. Hukuncin Allah subhanahu wataala akan duk kowane irin aiki kashi biyar ne, a rike wannan. Na farko akwai abun da yake wajib, alwajib, wanda shi dole ne ka aikata ta yadda tusabu in fa'altahu wa tu'aqabu in taraktahu, idan ka aikata ana sa ran tabbas Allah zai baka ladan wannan abun da kai din, in kuma kaki Allah zai kama ka da laifi, za a rubuta maka zunubi. Kamar sallah, kuma sallah wajiba ce, don haka ka san ma sallan nan wai a matsayin me kake, tunda kun san sallah ai ba iri daya bane, akwai nafila akwai kuma na dole din. To don haka ka bambance wannan na wajibin kake ko na nafilan kake yi. Saboda haka lallai abu na farko a cikin jerin shine abun da yake na wajibi, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, abunda idan kai da ka samu lada kinyi kuma zai jawo maka matsala, zaka samu zunubi, hukuma zai biyo baya a lahira. Abu na farko kenan. Na biyu akwai abun da ake ce masa almandub, wato abun da yake mustahabi kenan, shi mustahabi shine ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, shine abunda idan ka aikata Allah zai baka lada, amma idan baka aikata ba kuma babu komai akan ka, mustahabi kenan, kamar sallar nafilfili. Yanzu mai sallar isha idan ga wasu sun tare suna nafiloli ko abunda ya shafi shafa'i da wuturi, ko mutum ya raka'a biyu kafin ya tafi, kun ga duk waɗannan abubuwa ne na neman lada, kowa ne yake yi, wasu ne suka zaba ma kansu suke yi. To kaga wanda bai bada ka ce ai ya kafurta ko yayi kaza ba ko yana da laifi ko kadan, amma dai wanda yana da lada wanda kuma bai ba rubu zurbi da za a rubuta masa kenan, wanda dai yafi wanda bai ba kawai shine. Don haka wannan shine mustahabbi, wannan shine abu na biyu. Abu na uku shine akwai al-mubah. Mubah shine abun da yake na halal, da yin sa da barin sa duka ɗaya ne. Kamar misali mu dauka cin masa. Masa dai da muka sani wanda yake halaltacce ne, wanda za a yi shi ko da shinkafa ko da menene dai sunan gashi na dai masa. To kun ga wannan ba da a ce wanda ya ci masa ladan sa kaza ba, wanda bai ci ba zunubin sa kaza. Don haka ya danganta, in kana sha'awa ka ci, in baka sha'awa shikenan, in dai baka haramta ba to baka da matsala. Illa shine a ce ka ce masan nan haramun ne, to ka jefa kanka wani damuwa kenan. Allah ne ya haramta, Allah bai haramta ba. In dai ba kai baka sha'awa ko kai baya burge ka, to ka bar shi a haka. Ma'aikin Allah an kawo masa naman damo aka bashi, yace a shi ba zai ci ba, har ma sabai suka rude suka yi zaton cewa to ko haramun ne, yace a ko kadan kai dai bai saba ganin ana ci a garin su bane, bai tashi ya ga ana ci ba, don haka nama ne wanda ya zama bako a wajen su, shi haka shi bai saba cin sa ba, shi yasa ba zai ci ba. Don haka ko da baka cin naman abu kaza, dai wa akwai wanda ba su cin naman akuya, to ne ba ka ce haramun bane cin, baka da matsala, kai dai kawai baka ci ne saboda bai burge ka ba. To wannan shine mubahi, wato kaman duk wani nau'i dai na abinci, wannan na son miya kaza, wannan na son irin abinci kala kaza, to duk wannan abubuwa ne wanda suke halal, in dai ba mutum ya shiga cikin na haramun din ba, to duka da wanda ya ci wannan din da wanda ya ci wancan duka ba wanda za a ce yayi samu lada kaza, ko wancan da bai ci wannan ba ya samu zunubi kaza, kai dai kawai mutum zai iya samu lada idan ya dabbaka sunna ta wajen cin bismillah yayin da zai fara, bayan ya gama kuma yayi alhamdulillah, sannan da ya tashi din ya ci iya gaban sa, bai tsallake tsallake zuwa gaban wasu ba, to dalilin wannan zai samu lada, amma ba wai dan kalan abincin da zai cin ba. Ina fatan a fahimta. Dan kun ga wannan shi halal ne kawai, ba lada ba zunubi, sai dai wasu abun da su mulkai a cikin abun da zai samu tun ya samu lada, amma ba a gudan shi abun ba. Muna na uku kenan. Na hudu akwai abun da ake ce masa al-makruh, wato wanda yake makruhi. Makruhi kuma shine a ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, shine abinda idan mutum bai yi ba zai samu lada, in kai kuma babu laifi. Kun ga kishiyan mustahabi kenan, mustahabi in kai da lada amma kai ba babu zunubi. Shi ko makruhi idan ka bar shi lada, in kai shi kuma babu zunubi, bari a baka laifi ba, haka ne, in kai shi bari a baka laifi ba makruhi, in kuma ka bar shi zaka samu lada. Misali shan ruwa a tsaye yana cikin makruhi, makruhi ne mutum ya sha ruwa a tsaye, amma duk mutum ya sha ruwa a tsaye ba zaka ce gashi zunubin sa kaza ba, bai da zunubin komai, amma da zai zauna lada kuma zai samu. An fahimta Hausan? In ya sha a zaune ya samu lada, amma in ya sha a tsaye kuma bai da zunubin komai. Kun ga kishiyan wancan mustahabi kenan. Sai kuma na karshe shine al-haram, abun da yake na haramu, shi ko shine ma yuqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi, abunda ake yi ma mutum ukuba idan ya aikata, idan kuma bai yi ba to yake samun lada. Duk wani abun da yake na saban Allah, in dai mutum bai yi ba to lada Allah yake bashi. Misali wajen da mutum zai yi ƙarya sai ya faɗi gaskiya, to sai ya samu lada, in da zai yi ƙarya kuma zunubi ne. Mutum yana da ikon da zai yi zina sai bai yi zina ba sai ya aure, to duk abun da zai yi da matansa din nan da sunan aure lada ne, a yi makon da in zina ya kuma zunubi za a riƙa rubuta masa. To saboda haka wannan shine abin da yake na haramu. To duk wani ka'ida na Allah, duk wani abin da zai a duniyar ne yana zaga shi waɗannan abubuwa guda biyar din ne. Ko dai ya zama dole ne kai, ko ya zama mustahabbi, ko ya zama kawai halal ne, ko ya zama makruhi, ko ya zama haramu. Don haka dole mutum ya san duk aikin da zai yana wani layi ne. Kamar yadda ka bada misali, sallah na cikin layin menene? Wajibai. To an tambaye ku azumi na wani layi ne? Shi ma yana cikin wajibi ne. Abin da ya shafi azumin litinin yana wani layi ne? Mustahabbi. Abin da ya shafi shan ruwa a tsaye yana layin menene? Makruhi. Makruhi. To ga dai abubuwa da yawa, da kowane abu in da ka aikata ka san ga matsayinsa. Yanzu misali sa riga da wando, shi yana matsayin menene? Ka sa riga da wando ka rufe al'auranka. to an samu sabani ikhtilaful ulama malamai sun saba na'am na'am idan muka kalle sharifi al'aura sai mu ce wajibi ne amma kalan irin dinkin da zaka yi ko irin yayin da zaka sa wannan kuma zabin ka ne yawa gargudan abin da kake ga zai burge ka sai ka je ka yi shi matukan dai bare zama ya tsoke jikin ka ko ya bayyanar da tudun al'aura ko me da sauran su ba dan haka babban manci da wanda zai sa riga da wando da kuma wanda zai sa ya ƙara hada babbar riga akai wanda ya sa babbar riga ba zai ce ya fi lada akan wanda ya sa iya jinfa da wando ba to kun ga wanda tana layin abin da yake na halal ne kawai shi abin da ya burge ka zaka zaba kawai kai abin ka to wannan shine saboda haka dole duk wanda zaka yi wani aiki da sunan shari'a ka san me hukuncin wannan aikin shin wannan abin da kake din a matsayin dole ne to kai azama kai da gaske dan ka kukuta abin Allah domin rashin yin laifi ne in kai kuma lada ne shin wannan abin da zaka yi din haramun ne to yi kokari kai mazakani sance shi ka gudu masa domin in kai zaka diba ma kanka takarkarin zunubi sannan kuma ka rasarwa kanka lada ko wannan aikin abin da yake mustahabi ne to ba dole bane amma yi kokari ka tantila sawa kanka ko ba yawa ka danyi dan ya zama kafi wanda bai yi ba shin wannan abin makaruhi ne to yi kokari ka dan nisance shi dan ya zama baka samu wani abin da yake na rashin lada ba wanda ƙara maka kanka lada ta hanyar nisatan makaruhi sai ka samu lada to saboda haka wannan shine ka'ida ya zama wajibi do abin da zamu yi musamman hukuncin Allah kayin sa domin muna zama ne na shari'a Allah ya kawo mu wannan duniyar ne li yabluwana ayyuna ahsanu amalan kamar yanda yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wane ne wanda yafi kyawun aiki kyawun aikin shine wato sawan Allah da hanawan sa ya kace bibiyan su kana yin abin da Allah yake so din kana barin abin da Allah bai so wannan shine jarabawar rayuwa saboda haka dole mu san abin da muke duk abin da zaka yi ka san hukuncin Allah a cikin sa kasuwanci zaka yi ka san to shin wannan nau'in kasuwanci da zaka yi me halaccin sa ko haramcin sa wasu abubuwa ne waje baka kaurace musu a cikin kasuwancin wanda zai ruguza maka albarkan kasuwancin shin shi kansa ma kasuwancin halal ne a musulunci duk wannan ya kamata mutun ya san da shi ba kawai mutun ya je ya afka ya ta yin abin da sai in an matsalan ya faru ya zo ya rugo a guje wajen malamai kuma yana tambaya bayan matsalan ya riga ya faru damage has been done kuma ta yaya za a gyara amma tun kafin abun ya faru kana da ilimin abun abun na faruwa daman ka san da shi ka san mafutan sa da kai wani aiki ne a company ko a kona gwamnati ka san me hukuncin Allah akan wannan aikin za ka karbi wani bashi ne yi kokari ka tambaya ka san menene tsarin bashin ka zo ka gaya ma masana addini su hanga maka shin wannan abun da za ka karba na bashin an ya ba ruba a ciki lafiya lafiya ba matsala to da irin wannan ya zama wajibi duk abun da zamu yi na motsi mu san me hukuncin Allah a cikin sa wallahi shine zaman lafiya amma mutun zai rika yin abu da ka ko dan yaga ana yi ko dan yaga dacewan yayi shi ba matsala bane to lalle mutun zai rika jefa kansa a cikin matsala karshe kuma yayi ta haifarwa kansa tuhuma a lahira a ta tambayar sa shi bai ma san ma ya manta da ya aikata alhali ga Allah ya riga ya rekodin abun an bujiro masa da shi ɗaya bayan ɗaya yana kallon su da haka mu kokari mu nemi ilimin addini mu rika zuwa makaranta mu rika zuwa wajen karantarwa domin mu yayewa kanmu jahilci ya zama mu shigo cikin hasken ilimi ta yadda duk abun da zamu yi shi ala basiratin akan ilimi akan tsari kar ya zama kiddikake zamu ko mu yadda mutane suke gani ta wato yadda muka ga mutane suke yi karkashin hadisin almusiu salatihi kun san hadisin musiu salatihi yayi wanda ya bata sallan sa wata rana annabi bayan idan da sallah yana zaure sa da yana zaure da sahabbai sai ga wani yazo yayi sallah sai ga kawai ai wannan kotan kurci yayi eh ya tashi annabi ya ce ya kira shi da yazo ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kai koma ka je ka sake sallah wannan ai ba sallah kai ba kar ba kuma tafi sallan yayi yayi kabbara ya rike hannu yayi ruku'u yayi kaza duk abubuwan da ake a sallan irin sa yayi to amma annabi ya ce bai sallah ba sai da suka yaka sauƙo ya je ya sake dawowa annabi ya ce ai da ba kai ba je ka koma ka sake sai da ya sauƙo domin ya yadda cewa lalle bai iya din ba to wannan zai fi sa ya koya ya ji ya ga me za a nuna masa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya nuna masa cewa idan mutum zai yi sallah bayan yayi tsarki yayi alwala idan yazo sai ya fuskanci alkibla yayi kaza har annabi ya masa bayani har zuwa ƙarshen abin da ya shafi sallah to da wannan malamai suke cewa duk wanda zai yi wani ibada koda yayi ta daidai in dai ba wai bisa yayi bane kawai yaga ana yi ne wallahi lazimi bai da lada yan sallan nan da ake in dai ba wai koyan ta kai ba aka nuna maka eh kabbaran harama wajibi ne farilla ne sauran kabbarori kuma duka sunna ne karatun fatiha dole ne amma karatun sura sunna ne tahiyyan farko sunna ce ta karshe ne dole duka san waɗannan abubuwan kawai kai kana yin sallan ne wallahi malamai suka ce wannan sallan da mutum yake yi ba karɓaɓɓiya bace saboda kawai yana yi ne kamar ra'aytun nas kawai yaga mutane suna yi ne shi ma yake yi amma ka san me hukuncin wannan a wannan gaban da kake din kana wajibi ne ko kana sunna ne ko kana mustahabbi ne ka san idan abu kaza ya faru ya zai ka gyara to wannan shine kai aikin bisa ilimi kuma shine da ka samu ladan abin da kake yi kamar na fada kun ga wannan mutumin lalle irin ayyukan sallan yayi amma ne bai ce bai sallan ba to kai ma koda zaka irin ayyukan sallan yayi zama ba da ilimi kake yi ba to lalle zai zama sallan ba kai ba kenan duk shekarun da mutum ya diba yana sallan yana ganin ai ya tara ladan sallah karshe kuma aje a gaba ba komai saboda ba yadda Allah yake so mutum yake yi ba ko yana yi ne kawai da ka ba tare da ya san me ake yi ba Allah ta'ala ya wafakar da mu ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk